سيئات أعمالنا. فيعني الله ما ضل ربه ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد عباد الله ما زلنا نتحدث عن التربيه وأحواجب الآباء في تربية أولادهم وما رتبه الله من الأعمال والمناس. وذكرنا لأن الأولاد فتنة كما قال ذلك الله في كتابه العزيز. يقول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وما عنده أحد عليم. وقد يسجل الأبناء الوالدين أن طاعة الله تبارك وتعالى وذلك فتنة أخرى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فهو الذين الخاسرون. وقال تعالى في سورة الكبائر: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدوا لكم فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه الأحنف في المسند وابن ماجه في حديث يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأولاد مرتبة مرتبة. لماذا قال؟ يقول العلماء: قد دعا الأنبياء والصالحون في طلب القرية الصالحة كما قال تعالى في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال رب اغفر لي إن لم تغفر لي فضلي وإنك سميع الدعاء. وقال في سورة القرآن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الأولاد الصالحين والذرية الصالحة فغانم كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ما تركوا هذا من قضى أحدهم إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونا. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الرجل يكون هو كاتبه في الجنة فيقول: أنا هذا. فيقال له: باستغفار ولدك. رواه أحمد بن حنبل. وقال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى لله مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وهذا الحديث حسن أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
dukkan godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske ga wannan al'umma bayan haka ya ku bayin Allah bamu gushe ba a cikin khutba da muka fara sati da ya wuce akan wato wajibcin tarbiyya akan iyaye musamman idan muka yi la'akari da irin matsaloli da damuwoyi da suke fuskantar al'ummar musulmi da ƴaƴan musulmi wannan wani abu ne wanda ya kamata sa'i da lokaci mu dinga tunatar da junan mu domin waɗannan ƴaƴa da waɗannan wato zurriya da Allah ke bamu wallahi Allah bai bamu su kawai don mu ado da kwalliya da cewa ana kirga ƴaƴa tsakanin mu ba ni ina da ƴaƴa bakwai wani yana da tara wani yana da 15 wani yana da 24 ya zama wannan shine makasudi ba ko wannan shine manufar kawai ai ta kirgawa har ma ana gasa cewa kai ƴaƴanka kaza ni ƴaƴana kaza ba wallahi ko miskalin zarratin wannan ba shine dalilin da Allah ya sa ya mana arzikin ƴaƴa ba yasa malamai suna cewa hatta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi aure ku hayayyafa domin ne alfahari da ku a ranar kiyama malamai idan suka yi underline wannan hadisi suna sharhi mai tsayi da kuma bayani dalla dalla akan cewa annabi ba yana yawan yana ambaton yawan al'ummar bane a'a yana magana akan ingantattu kuma tabbatattun ƴaƴa masu tarbiyya ne ko biyu Allah ya baka in dai ka tsaya a kansu kai tarbiyyar su to da kai annabi yake alfahari ba wanda ya tara guda 30 amma babu ɗaya kwakwara ba yasa Bahaushe ma yana da wata karin magana yana cewa da haihuwar yuyuyu gara haihuwar ɗaya kwakwara wannan maganar ko ba aya ba hadisi haka take ma'ana da ka zo ka tara mutane masifa a anguwa ta hanyar haihuwar ƴaƴa kandararru kangararru lalatattu a cikin mu'amala da tarbiyya da zamantakewa wallahi gara ka haifi kwaya ɗaya ko biyu waɗanda suke da hankali suke da ilimi suke mutunta mutane wannan haka take yadda Bahaushe ya faɗa da haihuwar yuyuyu gara haihuwar ɗa ɗaya kwakwara wannan magana ta zauna ta yi daidai da faɗin Allah ta yi daidai da faɗin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka ko shakka babu lalle ba yawan haihuwa ake magana ba ba tarunsu da kibarsu da girmansu da iya adansu da kwalliyarsu ake magana ba ana magana akan nagartarsu da kasancewarsu ƴaƴan arziki wanda ba kai ubansu ba ma hatta mutanen anguwa za su yi alfahari da su yasa malamai suka ce ƴaƴa fitina ce mun kawo ayar take cikin suratu taghabun ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna ku sani ƴaƴanku da ainihin wato dukiyoyinku fitina ce amma a gurin Allah lada wanda yake mai girma yake mun kawo hadisin Al-Hasan wal Husayn lokacin da suka taho masallaci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutba annabi ya gagara kharasa khutba har san da ya sako ya dauko su hadisin Abu Dawud Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus malamai suka ce ƴaƴa suna shagaltar da mutum game da hatta ambaton Allah ya zamanto baka iya bautawa Allah kullun kana cikin hidimarsu wallahi in ka sake su ƴaƴa sun mai da kai haka ka fita neman tuwo ka fita neman shinkafa ka fita neman masara ka fita cefane kullun amma duk wata ajanda ta addini da yadda zaka gyara lahirarka ka watsar da wannan saboda ka shagaltu da yi musu hidima Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul munafiqun yace ya ayyuhal ladina amanu atihukum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya kuma su imani kada ƴaƴanku da kuma dukiyoyinku su tare ku su hana ku ambaton Allah da yi wa addinin Allah hidima Allah yace wa man yafa'al dhalika fa ulaika humul khasiruna idan mutun ya kuskure ya fada cikin wanda suke la'akari da hidimar gida da hidimar yara da kaiwa da komowa wajen daukar dawainiyar su sama da yadda zai bauta wa Allah to wannan shine ta babban da babu kamar sa a doran duniya gaba daya ya sake fada mana kuma yace ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ya ku mutane masu imani ku sani daga cikin matan da kuke haihu abin nan aura da kuma yayan da kuke haifa akwai makiyan ku a cikin su baqiyayya da kai kake kallata iyayyar bana kaunarka baba bana ita ma sa ta dauki wannan ma'anar a wani bangare amma abinda Allah yake nufi shine za su yi amfani da kasancewar su yayan ku su hana ku bin Allah har ku je lahira ku gamu da azaba su dinga nuna muku muhimmancin kulawa da su ya muhimmanci duk wata aikar addini da harkin addini da hidimar musulunci kuma ka yarda da wannan ka ajiye duk wata hidima baka damuwa da ita in dai ta shafi addinin Allah da yadda za a dauka ka addini da yadda za a gyara al'amuran addini ya zama ba wannan ne damuwarka ba ba wannan ne damuwarka akan al'ummarka ba kawai damuwarka ƴaƴanka yasa satin da ya wuce mun fada ta inda zaka gane haka zaka ga yaro yayi abin da ba daidai ba from all indications bai aikata daidai ba yayi barna yayi ta'addanci amma baban shi na iya sarayar da wani abu na addini dan ya je ya nemo fansar sa a gurin jami'an sa kaga daga nan ka tabbata ya fifita san yaron ya fifita kaunar yaron ya fifita ceton yaron daga halin da ya shiga saboda ya aikata barna sama da shi halin da zai shiga na saba wa Allah subhanahu wataala wannan ko shakka babu kiyayya ce ta karshe ya zamto da ya sabbabar wa da babansa shiga wutar jahannama ta hanyar yi masa hidima to kuma ka dauki ma'anar da daya ma'anar cewa yayan ku suna daga cikin makiyan ku ka lura ka gani da matan ku da yayan ku suna cikin makiyan ku yau idan mutun ya tara arziki mun sha gani irin wannan ke sake sai an saka hawo su gaban mu wallahi zaka ga kyauta mai kyau wannan iyalansa ba sa so yayi wani kyauta wannan da zai bayawa wani abu ya taimaki wani za a ga matan sa ba sa so ƴaƴan shi ba sa so yasa mai hankali in ba zai iya yin abun ya stimur a cikin gidan ya taka kowa yayi hidimar addini ko yayi hidimar al'umma ba to zaka ga yana yi ne a boye saboda baya so matan sa su sani dan lalle idan suka sani to sai sun taka mar burki sun nuna masa ba sa kaunar haka inda zaka ƙara gane haka in ka tambayi me ye dalilin da yasa suke haka sai kaga daga cikin dalilan ko ba su faɗa ba bilisanil hali abinda suke bayyana wa shine kada mutun su ya kashe kuɗin da ya tara musu ya mutu ya basu babu kuɗi bilisanil hali abinda suke nuna wa kenan ya tara kuɗi yana kyauta yana sadaka yana alheri to fa kar ya rabar da su su ya mutu saboda a mentalitin mata mafi yawanci shine kai zaka mutu ka bar musu dukiya su raba ba sa kawo kansu mutuwa wannan shine ma'anar aduwwan lakum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin nau'in kiyayyar akwai irin wannan amma asalin kiyayyar shine yadda za su yi amfani da kasancewar su naka su hana ka bin Allah har ka je ka shiga wuta amma wannan ma tana cikin ma'anar wannan daga cikin wannan kana iya kawowa hatta irin abinda yau ƴaƴa da mata suke yi wajen kashe mazajen ko kuma kashe iyayensu shi ma wannan zai iya daukar ma'ana domin na sani da kai da kake sauraro na da ni da nake magana anan ba koyayyu bane game da irin kasake sai da matsaloli da labarbarun su suke higowa kunnan mu na cewa dan wane ya kashe shi ko matar wane ta kashe mijinta wannan shi ma yana daga cikin nau'in kiyayya yanzu kwanan nan a Kano akwai yarinyar da aka yi mata aure da miji farko an hada shi da wata ne sai ta ce ba ta son shi sai ta ya hakura sai aka ce to ka je ka nemi wance sai je neme ta ita sai ta ce ta yadda tana so aka yi duk magana ta mutunci da zumunci da komai aka zo aka daura musu aure amma abin mamaki kwanan su tara ya fita waje ya je shi tukubar mai nama ya sayo musu nama ya kawo ta kawo masa lemo da guba a ciki ya sha wannan gubar yana ta shure-shure a daki da ta ga bai mutu ba zai tona musu asiri sai ta fito da wuka kuma ta je ta danne shi ta yanka shi ta shayar da shi guba yana burburwa bai gama mutuwa ba ta dauko wuka ta yanka shi ba magana ce boyayya ba ga tanan ana ta yada ta a social media gidajen radioyi da yawa sun kawo rahoton cewa gashi nan ga hoton yarinyar ga mijin ta kashe shi wannan shine fitinar da yau al'ummar mu take ciki shi yasa dazun na magana da wani wanda suke ikirarin wato abin da suke kira da turanci da turanci gender violence wato cin mutuncin jinsi ko tozarta jinsi suna wannan maganan ne tare da bada wa mata kariya akan mazajin da suke cin mutuncin su sai da ce masa wai ci kan in tambaye ku da Allah su kuma matan da ake yawan samu suna kashe mijin su su kuma menene ma'anar abin da suke yi na yarda cewa wasu maza suna cin mutuncin mata suna yin abin da ba daidai ba har yaya yara kanana da shauran su amma yanzu irin rahotannin da kullun suke zuwa cewa wanta ta yanka mijinta wanta ta yanke gaban mijinta wanta ta saka wa mijinta guba ya mutu wanta ta yi wa mijinta yankan rago wanta ta kawo namiji har gida yana zina da ita har daga karshe suka kashe mijin da ita da saurayi shi wannan menene ma'anarsa shi me sunan sa a turanci shi janda menene sunan sa saboda rashin adalcin yayi yawa har kullun ana cewa ana cin mutuncin mata ana cin mutuncin mata to ba mu musa ba amma mu mun tambayar da muke yi matan da ke kashe mazajen su wallahi a yanzu kafin ka samu namiji ɗaya ya kashe matarsa guda ɗaya ka samu mace 100 ta kashe mijinta haka ne jama'a ko ba haka ba to shi kuma wannan me ma'anar shi muna so ku kawo mana ma'anar sa in dai da gaske kare haƙƙin dan adam kuke yi to kaga wannan akwai lauje cikin nadi kuma akwai rashin fahimtar ma meye addini wallahi mu sani in ba layin Allah da annabi muka bi ba ba za mu taba zama lafiya ba wallahi wannan shine abin da ke faruwa a halin yanzu al'umma ta shiga wani yanayi ana cikin abubuwa marasa dadi yasa dole ne mu fadakar da junan mu cewa mu ji tsoron Allah dangane da tarbiyyar abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin da al-imam ahmad ya fitar da shi ibnu majah ya fitar da shi daga hadisin ya ala ibnu murratal amiri Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a jannatul firdausi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal walada ko innal aulada mabkhalatun majbanatun wato yaya da kake gani sukan sa mutun ya zama marowaci kuma sukan sa ya zama ragu wanda matsoraci ragu ina ma'anar haka idan ka biye musu malamai suka ce za su mai da kai marowaci ka gagara yi wa danginka alheri akwai matar da za ta hana mijinta taimakawa addar shi uwar su ɗaya uban su ɗaya kafin ita ta san shi tarihi suka yi wasan ƙasa da ita ciki ɗaya suka fito amma tana nema sai ta hana hiye musu alheri kuma a lokuta mabambanta da yawa wallahi wasu matan sun yi nasara akan mazajensu ta hanyar hana su su yi wa dangi da ƴan uwansu alheri suna da dukiya sun kai su agaza musu sun kai su taimaka musu sun kai su yi musu duk wani abu na ɗauke musu ɗawainiya amma matansu a cikin gida sun hana su kuma sun yadda sun hannu suna da yadda za su taimaki ƴaƴan dangi su nema musu admission su biya musu registration su nema musu aikin gwamnati su ba su jari duk suna da wannan yanayin amma ɗabi'ar matansu da ɗabi'ar ƴaƴan da suka haifa ta juya su sun zama marowata shine annabi ya ce innal aulad mabkhadatun yara da kuke gani suna iya maida mutum marowaci to haka kuma majbana suna maida mutum ragu ma'ana ya zamanto san ƴaƴan da ƙaunarsu da tunanin yadda za ka yi musu hijima kullun shine tunaninka duk wani abu da ake magana ko na jihadi ko na maganar idan an farwa musulunci kai ma ka fito ayi ko a mutu ko ayi rai sai ka ji ba za ka iya ba saboda kana tunanin in ka mutu wa zai rike waɗannan yara kai sai ka gaya min waye rike ka har Allah ya kawo ka iwar haka kuma mutum da zake wannan tunanin za ka samu cewa baban shi da maman shi sun rasu tun yana ɗan shekara 7 ko 8 tambayar da zaka yi mai irin wannan tunanin waye rike shi har ya zo iwar haka shi da yake tunanin yau idan ya mutu babu wanda zai rike yara to ƴaƴa suna mai da mutum ragu matsoraci kuma suna mai da mutum marowaci in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka tarbiyya tana da wahala amma idan mutun ya dage ya nemi taimakon Allah wallahi Allah zai taimake shi insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin riwaya ingantacciya wanda imam ahmad ya fitar da ita ibnu majah ya fitar da ita al-imam abu nu'aymin a cikin hilyatul awliya ya fitar da hi al-imam al-bayhaqi a cikin al-jami'u li sha'b al-iman ya fitar da wannan riwaya ingantacciya haka imam tirmidhi ya fitar da hi kuma al-imam al-mundhir ya kawo shi a cikin at-targhib wa at-tarhib Allah madaukakin sarki ya musu rahama baki daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la turfa'u darajatuhu dan adam ana daga darajarsa fil janna a saka shi a wani mataki na aljanna da bai kai ba da farkon shigarsa fa yaqulu anna hadha sai tambayi mala'iku daga ta ina na samu wannan daraja da gidana da ni'imar da nake ciki bata kai haka ba ya akai ni'imata ta karu a cikin aljanna fa yuqal sai a ce maka bistighfari waladika laka danka ne da kai wa tarbiyya ka dora shi akan daidai ya nema ma gafara a duniya shine Allah ya turo mai ce ma dauka ga darajarka bistighfari waladika laka danka ne ya maka neman gafara ya nema maka rahmar Allah a duniya wanda ka tsaya a kansa ya zama hafizun qur'ani ya zama mai karatun addini ya zama mai tarbiyya ya tuno ka yace Allah ka ji kan baba ka gafarta masa shine Allah ya turo mu yace mu daga darajarka daga matakin nan mu harba ka zuwa matakin gaba kamar yadda muka ce imamu ainihin wato Abu Dawud da Ibnu Majah suka fitar da shi da sauran malamai da haka malamai suka ce tarbiyya wajibi ce ko dan amfanin kanka ko dan amfanin kanka kai wa ƴaƴanka tarbiyya zaka ga alherin haka suka ce Allah madaukakin sarki da ya tashi a cikin ainihin wato wata sura daga cikin surorin alqur'ani cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku tsayartar da kanku da kuma iyalanku daga wata wuta kaga wannan kai tsaye umarni ne daga gurin Allah cewa lalle kai ka tabbatar da ƴaƴanka ba su shiga wuta ba kai ka tabbatar da matanka ba su shiga wuta ba a wata aya cikin suratul taha Allah yake cewa wa amru ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka in aka ce iyalai matanka da ƴaƴanka baffanunka da kawunka iyayenka duk sun shiga cikin ahalinka Allah ya ce ka umarce su da yin sallah duk wanda ka gani a cikin danginka baya sallah wallahi kai masa nasiha kuma ka tsaya akan sa sai ya dawo yana sallah ballantana ƴaƴa ko mata akwai ƴaƴa da yawa yanzu yanda wanda ba sa sallah ƴaƴa da yawa wanda ba sa sallah wani abun da zai burge ka sai kaga baban su ya kasa yi masa tarbiyyar su yi sallah amma sai su zo masallaci su ji wa'azi kuma sai su kama sallah ma'ana wajabcin wannan akan uba yake ba akan malamai masu karantarwa ba wallahi ko misali darrace su ma malamai farkon wajabcin da ke kansu shine dora ƴaƴansu nasu wanda suka haifa tukunna kafin su dora duk wani yasa Shehu Usman ibn Fodi a cikin Hidayatul Tullabi ila Tariqis Sawabi in ban manta ba ko Nurul Albab yake cewa yana daga cikin bid'ar da yau aka samu a cikin Hausa kasar Hausa shine kokarin da malamai suke wajen karantar da ƴaƴan wasu amma sun watsar da nasu a cikin gida ba su da tarbiyya ko shakka babu yace wannan ba karamar masifa bace a ce malami biya ruwansa da ƴaƴansa amma ƴaƴan wasu duk yanda zai yi sahu kan layi sai yayi iyakacin kokari kaga mun yake nuna mana wannan shine wajabcin iyaye wajaha tarbiyyata auladihim wato abinda ke kan abin nan iyaye tijaha tarbiyyata auladihim bangaren abinda ya shafi fuskantar tarbiyyar iyalansu dole ne su dage akan wannan sannan daga baya kuma sai su dawo ci tarbiyyar ƴaƴan wasu da haka Allah ya ce ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai ma ka doge akai sai Allah ya ce ba za mu roke ka arziki ba ba za mu ce ka ba mu kuɗi ba mu ba shine abin damuwar mu ba mu ne ma masu azurta ka da kai da sauran iyalanka karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah inda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ga Abdullahi dan Umar yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwonsa sai ya ce al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi akan kiwonsa kaga wannan shine isar da sako zuwa ga shugabanni cewa da muke yi ku ji tsoron Allah ku gyara harkar shugabancin ku wallahi ba umarnin mu bane umarni ne na Allah umarni ne na manzon Allah cewa wajibcin kula da abin da kuke jagoranci dole ne ba ana cewa ya kamata ba a dole ne to amma yanzu yau shugabanci a kasar nan ya koma sai dai ka ji labarin sa a waje ko ka ji labarin adalci a wasu kasashe amma ku kam a Najeriya sai dai ku ci gaba da addu'a Allah ya kawo muku shugabanni masu adalci wannan shine gaskiyar magana yanzu dauki shugaban Burkina Faso Ibrahim Traore ne ko waye ne wannan bawan Allah matashi ne domin har yanzu maganar da ake bai haura shekara 45 ba amma ya kai bai kai shekara 45 ba bai wuce 40 ko 30 ma something ba wala Allah amma yanzu ka je ka ji irin abin da yake samarwa da kasar sa na ci gaba ya zo ya yi declaring harkar ilimi kyauta ce kar kowa ya sake biyan naira kowa ya biya yansa ya kai makaranta kuma duk abin da ake bukata a makarantun gwamnati an samar da malamai da kayan aiki kuma ana biyan malaman kudi tsugugu yazo ya declaring harkar lafiya kyauta free of charge Burkina Faso fa ka je ka ji wacce kasa ce Burkina Faso in fa ana maganar Najeriya to an akai maganar Burkina Faso wata jaha ce fa ko wasu jahohi ne guda biyu ko uku a Najeriya gaba daya amma ya ainihin wato warware matsalar lafiya ya ce ya abun nan dinta wata rana yana tafiya a mota shi kadai sai ga wani dattijo yana tafiya sai tsaya zai rige mar hanya he ga he malamin sa ne wani farfesa ya dauko shi a mota suna tafiya yace malam baka gane ni ba ko yace ban gane ka ba yace ni ne wani ya tsiruwa ya kalle shi yace shugaban kasa yace kwarai da gaske wannan jama'a ba labari ne na kanzon kurege ba manya-manyan jaridu na duniya sun kawo wannan labarin cewa lalle wannan abin ya faru da haka ya tafi da shi ya je ajiye shi inda zai kai shi ya tambaye shi ina mota yace bai da mota yace ya akai baka da mota yace abinda ake biyan mu nufin shi da gratuity yace bai isa in biya bukatuna ba ballantana har in sai abin hawa ina yawo yana dawowa office yace gaba ɗaya pension da gratuity a ninkawa ma'aikatan kasar sau uku aka ninninka musu ana biyan kowa yadda zai je yayi rayuwarsa wannan shine tausayi shine asalin abin da Allah ke nufi cewa ku kula da shuwaga da abin da kuke mulka an ganshi a masallacin Idi shi kadai yazo da sallayarsa yazo ya shimfida zai sallar Idi ba wani wanda ya rako shi shi kadai duk wata harka yanzu yana ta saita ta a Burkina Faso gashi soja gashi matashi ka iya cewa hankali bai gama zuwa marma gaba daya ba amma ga masu hankalin sun gagara amfani da hankalinsu eh gashi nan da shekaru da komai sun zama masu hankalin tumaki ko ba haka bane jama'a amma shi gashi nan kana cewa yaro ne amma kuma yayi abin da manya sun gagara ana ce masa yaro karami ai duk wata harka in ba matasa ka sa a gaba wallahi ba za a yi nasara akan ta ma saboda matasa su suke da kokolosu ita su ne kokolosu take aiki su suka san me yake faruwa su suka iya shiga da fita da duk wani birdimi yadda za su gano me matsalolin al'umma saboda haka ka je ka ga yadda ake ina nan sai samar albarka suke Allah ya masa albarka to mu ma kuma Allah ya kawo mana namu eh ban fitar da rai ba wa ma zalika ala Allah bi aziz inna zalika ala Allah yasir da haka yace war rajulu ra'in mutum a gidansa mai kiwo ne wa mas'ulu ar ra'iyati shine maganar da muka faɗa dazu yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha to kaga yadda Allah yace namiji dole yake yayi abinda Allah ya bashi na yaya wallahi haka aka ce mace ta kiyaye abinda Allah ya bata na zaman gidan mijinta amma abin mamaki yanzu nema ake duk wata laifi ta matsala na cikin gida kai tsaye maza ake dorawa ba ma a tunanin mata suna nasu laifi a wani lokuta guda ma yawanci ma cewa ake su zalunta su ake amma wallahi ka je gidaje da yawa zaka samu daga cikin babban tukullumar wargajewar tarbiyyar gida namijin ne ko macen ne wallahi zaka samu matan ne shi ya gina kaza ita ta rusa shi yayi wa yaran tsawa ita ta daure musu gindi shi ya ce ba haka ba ita ta ce haka za a yi da haka shi yana kokarin ya gyara ita kuma tana kokarin wargazawa wannan duk yana daga cikin matsalar da take faruwa su da yaro dukan da ya wuce kima su ai su masa aika aika akwai fa yaron da dutsen guga fa jama'a aka dinga dauka aka ana manna masa a gadan bayan sa saboda azaba dutsen guga sai an jona shi a wuta yayi zafi wallahi sai su dauka su dada ramar a gadan bayan shi wannan ba zalunci bane to wannan shine a takaice mu ji tsoron Allah dukkanmu waɗannan yayan da ka gani suke haya gaga a gari suke badala suke tambele wallahi yaya ne mafi yawancin su da aka zo masallati a gaban liman aka daura auren iyayen su abin tambaya ina waliyin uwashi ina wakilin baban shi ina uwar tashi ina uban nashi ina dangin sa na maza na bangaren uwa ina dangin sa na bangaren uba duk waɗannan ba su da haƙƙi a kansa nasi kokarin dawo da shi kan hanya a gurguje tare kuma da abin da ke biyowa baya al'umma na harkokin tsaro a ƙasar nan wanda yana da kyau mu taba wasu bangarori wanda ya kamata mu ji tsoron Allah duka mu shiga taitayin mu yanzu kwanan nan a jihar Zamfara a wani gari ana ce masa Maru ina jin ban manta ba a garin Maru a jihar Zamfara waɗannan yan sa kai da suke ƙara rura wutar fitinar tsaro a ƙasar nan suka je suka kama wani limamin masallaci jama'a limami da ƴaƴansa guda uku yan ta'adda suka kama shi yan ta'adda suka kama shi ba yan sa kai ba suka shiga da hijeji suka yi kilemin naira miliyan 20 an kai musu miliyan 9 ne ko 10 ne akan cewa su yi hakuri za a kawo saura suka kama limamin nan da ƴaƴansa gaba ɗaya suka yanka su limami ne malami ne mai karantarwa Allah san da ya tsawa akan wanda suke kashe waɗanda suke umarni da aikin alheri wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim waɗanda suke umar suke kashe waɗanda suke umarni da ai adalci a kyautata addini a cikin al'umma su kuma ba su da aiki sai kashe waɗannan Allah ya ce kai musu albishir da azaba mai bala'i mai raradi wannan shine abin da ya faru a nan yankin alƙaleri kun san na faɗa muku a nan cewa wallahi mu ci gaba da addu'a harkokin tsaron nan da tabarbarewar tsaron nan kar fa ta zo ta kan mana a yankunan mu mu daina jin wannan abu a Katsina da Zamfara da wasu sassan ƙasar nan mu dinga jin cewa kamar matsalar nan ba ta shafe mu ba na yi magana a nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba zan iya lissafa adadi ba ba a sati ɗaya biyu in dai ni zan yi khutba sai na ja hankali game da wannan matsalar to yanzu dama akwai raɗe-raɗin 'yan ta'adda a jejin alƙalerin nan kwanakin baya can gwamna Bala Muhammad Ƙaura na Bauchi yasa aka ce duk wanda aka kama a wannan tsukukun ba wata-wata a harba ɗan iska kawai abin ya ɗan lafa kwanan nan sai suka sake dawowa da ɓarayi da kuma ainihin wato 'yan ta'adda masu kama mutane ka je ka nan yankin kashare yankin fituk ɗin nan ka je ka tambaye su abin da ke faruwa to sai gwamna Bala Muhammad ya ɗebi 'yan banka aka shirya su suke yawo a wannan jejuna suna kama duk wani wanda ba su gamsu da shi ba matuƙar sun gane cewa ɗan ta'adda ne to kwanan nan sai su 'yan ta'addan suka yi yogayya a wata ruwaya daga wasu gurare suka zo suka farwa waɗannan 'yan banga sanda suka kace sama da mutum 20 har yanzu ba a ƙididdige lambar mutanen da suka kashe ba mutum 20 da wani abu wanda wannan ko shakka babu barazana ce ta tsaro a wannan yankin kada a ɗauki wannan abin da wasa muna kira ga shi gwamna Bala Muhammad da gwamnan Gombe Inuwa Yahaya don Allah ku kalli wannan abin kar ku yi wasa da wannan abin domin wallahi allura za ta tono garma in aka yi wasa ƙaramar magana za ta zama babba in aka yi wasa wallahi wannan yankin maganganu suna fitowa a kan yankin nan jama'a ana samun ta'addanci tunda mu bai shigo nan gari ba labarbarin abun wasu ma bai dame su ba wasu ma in kana magana suna ganin bai kamata ka ɓata lokacinka akan magana akan wannan ba wallahi hatsarin da ke cikin wannan abin ya wuce tunanina da naku da haka gwamna gwamnan Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya don Allah muna roƙonka da kai da gwamnan Bauchi ku ɗauki matakin da duk ya dace a daƙile wannan abun sannan a wasu majiyoyi da ke yanki ne wanda an samu man fetur a gurin nan jama'a kuma aikin nan yanzu an dawo ana yin sa gadan-gadan to akwai wasu wanda suna zargin so ake a haddasa fitinar da za a dakatar da aikin kamar yadda aka saba yi a wasassa na arewacin Najeriya irin su Maiduguri Yobe da shauran su inda aka samu man fetur daga karshe aka tsayi da aikin da karfin siya saboda rikici na Boko Haram da kuma rikicin ta'addanci sai a fake da wannan ku arewa ai ta danne ku ana hana ku moruwa da arzikin da Allah madaukakin sarki ya baku to gwamna muna roƙonka don Allah muna roƙo don Allah haka gwamnatin Bauchi muna roƙo don Allah a dauki dukkanin matakai maganganun da suke isuwa kunnan mu ba su da dadi ana aikin ta'addanci a wannan yankin ana kama mutane ana kashe bayin Allah mutane ba su san me yake faruwa ba yanzu nan hanyar kirfi in ka bi nan hanyar Bauchi yanzu direbobi suna cewa in dai ka wuce karfe 10 ko 11 to karka yadda ka biyo akwai guraren da waɗanda suke fitowa daga jeji suke tarewa suna kama mutane mafi sauki shine su muku dukan tsiya su kwace kayayyakin ku da kudaden ku sannan su bar ku tafi to idan wannan ta ci gaba to za a fara kama ana shiga jeji kuma daga ƙarshe za a fara kashewa to wannan magana mu ba za mu dauke ta da wasa ba kuma muna roƙon ku don Allah kar ku dauke ta da wasa sannan mu kanmu tsakanin mu da juna mu ji tsoron Allah domin mas'alolin tsaron yafi karfin maganar abin da ke faruwa a jeji wallahi yanzu a cikin mu masifu ne suke faruwa kun dai ji mun ba da labarin matar da ta yanka mijinta bayan auren su da kwana 9 to yanzu anan yankin tafi da kuma wani kauye ko ma balane ko menene ko ba balane ko ma banamanta sunan kauyen anan dai yankin tafi yake wani boka ya ba wa wasu mutane sa'a da cewa za su yi kuɗi amma sai sun ci naman mutum wallahi mutanen nan suka je suka kama yaro dan shekara 12 suka da higa da hijeji suka yanka shi suka fede shi fila yadda ka san yadda ake fede rago suka dadda tsanaman shi suka gasa shi suka soya suka ci naman shi na rantsi da Allah kuma abinda zai baka haushi da takeici da mamaki da uban yaron aka shiri yadda aka dauko yaron uban yaron ya kira yaron yace zo mu je jeji zo mu je anguwa yana ce masa baba ina za mu je yace hau mashin karka dawo ya dora shi a mashin suka higa jeji kitsin yanzu haka yana nan a Bambi an kama akalla kusan mutum 9 domin tsabar abin ya ban mamaki sai nace wannan labarin ƙarya ne saboda abin zuciyata ta ki yadda da maganar jiya sai wani mutum ya zo guri na wata magana mun ga wannan magana sai ce mallam kaji me yake faruwa sai na tambaye shi me yake sai dauko mun wannan magana ce wai wannan maganar da gaske ne ta faru yace to ni jami'in tsaron da aka kai mutanen office din su ni shi yake ga yawa mutanen suna nan Gombe kusan mutum 9 an kama su suna hannu yanzu haka nace da gaske yace kwarai nace ban number shi ya bani na kira shi ya tabbatar min yace in ma ina so in zo in gansu yanzu haka har an yi tikitika musu an shiga da su prison zai iya raka ni har prison na gansu da uban yaron aka kama yaron aka higa da hijeji aka danne shi aka yanka shi jama'a yadda ake fede rago na rantsi da Allah haka suka fede yaron nan suka yi gutsu-gutsu da naman sa wani bangare suka gasa wani bangare suka soya kai wallahi a wata majiya akwai biyu da ke cikin gari nan cikin waɗanda suka yi wannan abun an taho musu da guntun naman har nan anguwar London mai dorawa an zo za a bawa wanda aka ce shi aka kawo naman yana nan a wannan tsakanin tashar da shi ake duk wasu harkoki ba zan faɗi sunan shi ba har sunan shi an gaya mu har sana Aisha an gaya mu har guntun naman yaron sanda aka kama su jama'a da ya al'umma za ta fita daga bala'i tana aikata wannan naman mutum nama dan ka na cikin ka ka danne shi ka yanka ka soya naman sa ka sa a baki ka ci wannan fa shine al'ummar ruwa idan ka zo kana magana sai su dinga cewa shugabanni sun yi ka yanzu wannan abin da wannan suka yi na rantsi da Allah akwai dan siyasa da baya aikata haka wallahi akwai wanda wallahi tallahi dan siyasa ne ko shugaba ne amma wallahi ya kyamace aikata irin wannan to yanzu dan Allah irin waɗannan da suke cikin jeji kauyawa wai fa da shi da nufin cewa za su yi kuɗi ne fa aka ba su wannan lakan wai kuɗi suke nema a haka wai kuma har an yau dare su ai akwai ma wanda sun yi kuɗin har aka nuna musu misalai da haka suka yarjewa zuciyarsu su yanka yaro su ci naman sa dan su samu kuɗi yanzu wannan don Allah ranar da ka dora shi kai shine shugaban jahar ku ko gwamnatin jahar ku ko chairman na local government ɗinku ko kuma shugaban kasar ku ko dan majalisar yankin ku duk ba sai an yanka yaran yankin ku ba gaba daya na rantsa da Allah duk sai sun cinye yaran yankin gaba daya amma su ne waɗanda suke kwarmato akan cewa amma ana ba daidai ba an yi ba daidai ba an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to gashi nan gashi nan kauyen naman sa sunan sa wani kauye ne dai sunan sa sunan kauyen yayi kama da sunayen bare bare irin yadda sunan ba kaza ko ba mana ko ba wane ne naman da sunan kauyen anan dai yankin tafi ku je ku yi bincike naman mutum naman mutum al'ummar mu ta kai wannan matakin naman mutum kuma labari ya tabbata da gaske an yi haka wallahi jami'an tsaro guda biyu ne magana da su duk sun tabbatar mu da cewa wannan magana an yi haka magana tana nan yanzu haka a gaban shari'a a gaban kotu a gaban jami'an tsaro kuma da haka muke so sai mun gama lafiya da haka muke so sai Allah ya saurare mu da haka muke so duk bukatun mu sai sun biya da haka muke so duk damuwoyin mu sai Allah ya yi mana al'umma daga cikin mu suna aikata irin wannan kalar ta'addanci kullun sai ka ji labari mara dadi na cin mutunci da cin zarafi tahin tarbiyya gahi nan baje-baje zinace zinace baje-baje luwadi malugo cin amana zamba cikin aminci duk wata nau'in sako al'ummar mu ta goge ta kware a kai amma so take sai Allah ya bi ta ya mata abin da take so a haka dan uwa mu ji tsoron Allah wallahi ƴaƴanka ka sa su a gaba kai din da yake kunna ka zama na kan ka zama na gaskiya ka zama mai tarbiyya domin yanzu matsalar take faruwa shine idan ka ce mutane su tarbiyyar ƴaƴansu idan aka nuna ma wani mai shekarun aka ce ma ga abin da wallahi hankalinka ya tashi sai kai tunanin yanzu don Allah shi wannan da ake cewa ya tarbiyyar wanda ya haifa shi kansa tukunne yana buƙatar tarbiyya shi kansa yana buƙatar saiti dan haka shi kansa bai saitu ba ballantana ya tunanin saita ƴaƴan da ya haifa don Allah ina za mu je da waɗannan masihu harkar tsaro tana nema ta lalace gwamnati na iyakacin kokarinta shugabanni na iya kokarin su abubuwa suna ƙara damewa idan an tare ta can abu ya kullo ta can in an tare ta can abu ya kullo ta can kuma wai mun dauka wasu tsararu ne kare za su gyara abun nan wai mu babu mu a ciki duk lokacin da ka dauka masalar addini da masalar rayuwa kai baka cikin ta wasu ne daban na rantsi da Allah kai ma kanka baka kama hanyar da za a samu sauki ba me kai zaka iya yi yanzu ni malami ne mai wa'azi iya abin da zan iya yi shine in ja aya in ja hadisi in fadakar in nuna kaza ba daidai bane Allah ya taimake ni wasu su karba abin da na fada na sako su gyara na bada ta gudunmuwar kai wace gudunmuwa kake bayarwa ko kuma kai baka da wata gudunmuwa kawai kai an dan adafa ne a baka kaci baka da wani abu da zaka iya wa addinin ka ko al'ummar ka duk ta inda aka juyo ka baka da wani alheri ka zama kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairi ko gani kai ana yin wani abu wanda ba daidai ba a gefen ka yi magana mana kai nasiha illa iyaka ka ce kai ba dauka ba ka je fita a gurin Allah amma annabi ya ce ku anfusakum abin balligu anni walau aya ka isar min koda da aya hadisi ne ingantacce jama'a ba magana ce ta al'umma ba ta jama'a a gari ba magana ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi har zuwa ƙarshen hadisi maganar manzon Allah ce ba maganar shaka tafi bane wai dillalin yan fura magana ce ta annabi cewa ka isar da sako duk inda ka tsinci kanka to amma ba ruwan mu kawai duk abin ma da ta fanjama fanjam to shi yasa sai kaga al'amura sun zo sun dame Allah ya sauwake abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya bamu dadan sa wanda muka yi tuntuɓar harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya yafe mana ya Allah muna roƙonka ka tarbiyyantar da iyalanmu ka tarbiyyantar da ƴaƴanmu ya Allah kai wa ƴaƴanmu albarka kai wa matanmu albarka ya Allah ya Allah iya abin da muke yi wa ƴaƴan nan da matan nan na tarbiyya wallahi ba zai isa ba sai ka dafa mana Allah ka dafa mana iya abinda muke dora su akai na su yi daidai su yi karatun qur'ani su yi addu'o'i su zama mutanen arziki kar su yi zamba kar su ci amana kar su zama to maha'inta iya abinda zamu yi dinnan wallahi ba zai isar ba Allah sai ka dafa mana Allah ka dafa mana ya Allah wanda suka kan gari Allah ka dawo da su kan hanya wanda suke kan hanya Allah ka miƙar da su ya Allah fitintunu da masifu da suke gallabar kasan nan Allah kai mana maganin waɗannan fitintunu ya Allah abubuwan da suke faruwa a Zamfara abubuwan da suke faruwa a Katsina abubuwan da suke faruwa a Sokoto abubuwan da suke faruwa a Kaduna abubuwan da suke faruwa a Niger da abubuwan da suke faruwa a ainihin wato Sokoto ya Allah ka kawo mana daukin waɗannan abubuwa ya Allah Allah ka shirya mana al'ummar mu ya Allah Allah ka dawo da su kan hanya ya Allah Allah ka sa addinar zama komar mu ya Allah Allah ka haramta wutacin naman cikin mu ya Allah Allah ka sa mu gama duniya lafiya ya Allah ya Allah abin da ke faruwa a nan yankin Bauchi wanda ake tarade din maganganu Allah ka dakushe wannan labari ya Allah Allah ka sa mu wayi gari a daina wannan hirar ya Allah ya Allah waɗannan yan ta'addar suka je suka kashe waɗannan mutane masu kokarin kawo a zauna lafiya a wannan yanki ya Allah muna roƙonka in masu shiruwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiruwa bane ya Allah yanda ka turo wa Isra'ila wuta Allah ka tura musu wuta ya Allah Ya Allah yanda ka turo wuta take babbakar Isra'ila ya Allah karka kashe wannan wuta ya Allah Allah ka bar wannan wuta sai ta cinye Isra'ila gaba ɗaya ya Allah musulman cikin ta waɗanda suke Yahudawa ne amma su musulunta Allah ka fitar da su ya Allah Allah ka tsame su daga cikin wannan bala'i su ko kafiran Yahudawan banu Isra'ila Allah ka ƙara babbaka su da wannan wuta ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum